sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkan ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 18 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai.
To baban dai kasar Faransa ta ce za ta soke basu suka na dala biliyan 5 da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata. Shugaban Amurka Joe Biden ya fada a jerin Litinin cewa kasar za ta aiki da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa kasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. Kana baraka da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa al'amuran yau da kullum sun tsaya cik a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya sakamakon yajin aikin da kungiyoyin kwadago suka fara jiya Litinin. To ko me shugabannin kungiyar NLC ke cewa dangane da yajin aikin?
A taba ma yajin aiki a cewa jirgin kasa ya shiga Kaduna, jirgin sama ya kasa sauka, gidajen mai sun rufe, bankuna sun rufe. Ai alhamdulillah, wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani. Kamar yanda kuka sani, kuntuna can baya ya kori 5,000 har yau ba a biya su ba.
Bayan haka kuma za ku ji cewa tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a Najeriya da ke yawan samu yana haifar da samun yara marayu da suka rasa gata. To kuma masana halayyar dan adam ke cewa
a rayuwar yaro tarbiyya na farko, amma masana zamantakewar jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa 10 akalla, tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Faransa ta ce za ta soke basu suka na dala biliyan 5 da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukar nauyi wanda ke auna tsarin demokradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus. Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar China. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yabawa komawa ga tafarkin demokradiyya da Sudan ta yi a matsayin wani abin kwarin gwiwa. Yana mai cewa kasashen duniya na tare da ita. Kana yace kasar tana bukatar taimakon tattalin arziki da kuma taimako a fannin siyasa. Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya ce kasar mai yawan arzikin albarkatu ba tana bukatar tallafi ko taimako bane, sai dai tana son kasashen duniya su zo su zuba jari a cikin ta. Da yake sanar da karin matakan da Amurka ke dauka na taimakawa duniya ta yaki annobar coronavirus, shugaban Joe Biden ya fada a jerin Litinin cewa kasar za ta aike da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa kasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. Muna bukatar mu taimakawa duniya ta yaki wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin kasar mu. Kana mu yi abin da ya dace na taimakawa sauran mutane, in ji Biden a wani jawabinsa a fadar White House. A karon farko, Amurka za ta aike da rigakafi zuwa wata ƙasa, ciki har da maganin allurar da aka abinci a yi amfani da shi a cikin gida yayin da maganin ya wadato a gida. Allurar rigakafi miliyan 20 daga Pfizer da Moderna da kuma Johnson & Johnson za su karu a kan allura miliyan 60 na AstraZeneca da Biden yake shirin aikewa zuwa kasashen waje. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barakar da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi a kan cigaba da ikirari da yake yi na an yi masa magudin zaɓe. Da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi, aka tsige 'yar majalisa Liz Cheney a kan mukaminta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada kuri'ar tsige Trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan Democrats sun sace masa zaɓe. ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazajiya su 100 suna nazarin yuwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wanda za ta sake maida hankali akan aqidar ra'ayin mazajiyan da aka kafa jam'iyyar da ita a Amurka. Tarihin samar da jam'iyya ta uku a matsayin madadin jam'iyyun Republican da Democrat da suka ba mai sha'anin siyasar kasar wani batu ne da ba a bashi muhimmanci sosai ba.
Toma dalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu. Duk da barazanar kame mambobin jihar Kaduna, kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta fara gudanar da zanga-zangar gargaɗi ta kwanaki 5 ga gwamnatin jihar Kaduna game da koran ma'aikatan da ta yi. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Zanga-zangar da ta tsada yajin aikin kwanaki 5 na gargadi a jihar Kaduna da ta yi sanadin rufe gidajen mai asibitoci, bankuna, makarantu da sauran cibiyoyin gudanarwa da ke fadin jihar Kaduna. Kamar Ayuba Obba shine shugaban kungiyar kwadugo ta kasa NLC kuma shi yayi jawabi ga manema labaru bayan gama zagaye.
Alhamdulillah ba taba ma yajin aiki a ce wai jirgin kasa ba shi Kaduna, jirgin sama ya kasa sauka, gidajen mai sun rufe, bankuna sun rufe. Ai alhamdulillah wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani. Kamar yanda kuka sani kuntuna can baya ya kori 5,000 har yau ba biya su ba, zuwa na din nan an kori misalin 2,000. To kan kungiyar kwadago na duniya da na Najeriya ya haramta ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan mutum yayi maka aiki kafin gumin sa ya bushe ka biya shakin sa.
Shugabannin kungiyar kwadago na kasa da dama dai sun halarci wannan zanga-zanga da ta fara tun daga ofishin kungiyar kwadagon zuwa sakatariyar jihar Kaduna mai dauke da ma'aikatan gwamnati da dama inda aka karkare wannan zanga-zanga a matsar dokokin jihar Kaduna.
Sunana Comrade Kabir Nasir, wato sakataren tsare-tsare na dade kungiyar kwadago wato ta Najeriya wato NLC. A cikin zanga-zanga da kamar yadda ka gani alhamdulillah mun cika alƙawarinmu da muka dauka da kuma nuna bacin ranmu a bisa rashin adalci da shi wannan gwamnan jiha yayi.
Wasu na ganin kamar wannan yayi kama da taron dangi don ba ku aka taba ba ma'aikata na jiha kuma ya ce ba kudi a kasa.
To babu kudi da me yake rin kwalta, baka gina masu hawa kwaltan baka ce kana gina kwalta, waye aike shi? Ko maganan ce an yi taron dangi? Ai ma'aikatan jihar membobinmu ne.
Sunana Kabir Garba Tsanni, shugaban kungiyar ma'aikatan radio talabijin da masu wasan kwaikwayo ta Najeriya. Kamar da kowa ya gani dai duka mun zo Kaduna don mu taimaka a yaƙo haƙƙin su bisa ga cutar da ake musu da nuna rashin tausayi akan shugabancin jihar Kaduna na yan rufayi.
Har kungiyar kwadagon ta gama wannan zanga-zangar ranar farko a jihar Kaduna dai gwamnatin jihar Kaduna bata ce komai ba tukuna. Ko dake kuma kafin fara wannan zanga-zanga kwamishinan kano komi da masarautu na jihar Kaduna Malam Jafar Sani ya gargadi 'ya'yan kungiyar kwadagon game da wannan yunkuri.
Muna ƙara son mu jaddada cewa gwamnati ba za ta kawai hada hannu ta zuba ma mutane ido musamman idan suka doshi lallata kayayyaki wanda aka nuna cewa waɗannan mutane suna neman za su lallata su, watakila saboda a garuruwansu ma suna ganin babu shi. Gwamnati za ta yi maganin duka ƙungiyoyi kenan na waɗannan jama'a da suke neman su tada ma mutane hankali su ɓata waɗannan ayyuka.
Duk da fargabar tashin hankali li koya mutsin da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar game da wannan zanga-zanga ta kungiyar kwadagon a jihar dai, taron zanga-zangar ya tashi lafiya ba tare da wata hayaniya ko bayyananniyar matsala ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, ana tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta dora takunkumi akan mambobi da abokan tarayyar gwamnatin mulkin soja ta kasar Myanmar akan zargin taka rawa wurin cin zarafin masu zanga-zangar cin jirin juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Wadanda aka kakabawa takunkumin sun hada ne da mambobin hukumar gudanar da ayyuka ta kasa da hukumar zantarwa da manyan wasu 'ya'yan jami'an soji a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sabbin takunkuman wani mataki ne na haɗin gwiwa da Birtaniya da kuma Canada wanda su kuma za su biyo sawu da irin haka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya karfafa gwiwar wasu kasashe da su dauki wannan matakan akan gwamnatin sojan na haramta mata sayan kayan makamai da dakatar da sayar mata kayan soja da kuma yanke duk wata alaka da kafar sojan kasar. A ƙarshe kimani ɗan kasar Morocco 3000 wanda daya a cikin kashi ukun su hukumomin Spain suka ce yara ne san birwa kana suka yi amfani da kwale-kwalen roba da ake sa musu iska zuwa Kyoto adadi mafi girma na isar bakin haure sau daya a kusa da Spain a arewacin Africa. Wani matashi ya nitse a cikin ruwa yayin da yake kokarin ketarawa da wasu mutane ciki har da kananan yara wanda aka samu aka ceto su amma kuma suna fama da wani nau'in ciwon sanyi. Kwararren bakin ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin Spain da Morocco kawarta ta kudancin kasar kuma babbar abokiyar hurdanta wurin hana kwararren bakin haure akan shawarar da Madrid ta dauka na baiwa shugabannin wata kungiyar ƴan tawaye mai neman ƴancin cin gashin kai daga Morocco sun samu jinya a asibitin Madrid. Ana kallon yankin Guinea da Manila da ke kusa da shi a matsayin matakin farko ga bakin hauren Afirka zuwa Turai. A duk shekara daruruwan bakin haurin suna shiga cikin hadarin samun rauni ko kuma ya kai su ga mutuwa a kokarin haura katanga da labewa cikin mota ko kuma iyo cikin ruwa da zai kai su ga tekun Mediterranean zuwa nahiyar Turai.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun lokacin da aka fara samun tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a Najeriya, ake samun yara marayu waɗanda suka rasa gata, waɗanda idan ba a kula da su ba suna iya fuskantar mummunar rayuwa, wanda sukan iya fadawa ga ayyukan da su ma za a koka da su nan gaba. To sai dai wasu daga cikin waɗannan yaran sun samu gata a jihar Sokoto, inda suke samun cikakken kulawa. Kuma nan ba da jimawa ba su marayun za su samu irin wannan gatan. Muhammad Nasir gare ka.
Waɗannan yaran a cewar masanin halayyar dan Adam Farfesa Tukur Muhammad Baba, rashin kula da su yana da illa a cikin al'umma.
A rayuwar yaro tarbiyya na farko a mu masana zamantakewan jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa goma akalla. Tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama. Don haka in yaro ya kasance bai da wannan tarbiyyan kuma an kashe iyayensa a wasu halaye da babu jin daɗi, yana iya tashi da raunin hali kuma ga al'umma babban hatsari ne.
Yanzu kimanin shekara uku kenan da wani mai ayyukan jinkai a Sokoto, Umaru Kwabo AA, ya buɗa wata makaranta mai suna Jerma UK Academy wanda aka yi domin kulawa da marayu, wanda yanzu haka take ɗauke da yaran da yawansu ya haura 160 da aka ɗauko daga jihohin Borno da Yobe da kuma wasu daga Sokoto. Kuma yaran sun ce rayukansu sun inganta.
Sunan Abahiru Adam, ina daga Borno State. Sun da nake gida lokacin da babu babana bana zuwa makaranta, amma yanzu da na zo Sokoto State na samu wanda zai sani a makaranta kuma na zama kaman wanda yake da uba yana riƙe mu.
Sunana Fatima Muhammad daga Yobe, Boko Haram ba su bari muna sallah mai daɗi. A nan kuma mun zo muna su walima mun ji daɗin sallan sosai. Karatun boko ma muna yin program sosai muna jin daɗinta.
Kulawa da marayu abu ne mai muhimmancin gaske wanda shugabanni ke ta jawo hankulan jama'a a kai, wanda mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar ya nuna buƙatar a kula da yi.
Wannan akwai marayu da yawa a fadin ƙasar nan. Duk wanda ya kula da marayu sabon bakadiya wannan aiki.
Wani can jihar Sokoto tana bayar da gudunmawa wajen kula da marayun da ke wannan makaranta ta Jerma UK Academy, abinda ya bada kwarin gwiwa ga wanda aka sa makarantar ya kudurci ya kara dauko wasu marayu.
Kamar yadda mai girma gwamnati ya mun alƙawarin ayin azuzuwa, wannan yaran da suka gama firamare suka koma a cikin wannan makarantar za mu dauko 'yan uwanmu da jihar Sokoto waɗanda haɗarin bandit ya haɗa da su kuma ya gurbin waɗanda suka koma secondary school.
Hukumar zakka da wakafi na cikin hukumomin da ke hidima ga marayu a Najeriya, a cewar shugabanta Muhammad Lawal Mai Doki, wannan wani nauyi ne aka ɗauke musu.
Ai ga yanzu idan har ba a yi komi ba, kaga wasu za su kasance cikin tambele, sannan kuma wasu za su kasance ba su ma san tarihin su ba. Amma yanzu wannan zai ba su natsuwa, zai ba su ilimin Qur'ani, zai ba su ilimin hadisi, zai ba su ilimin boko, kuma za su san yadda rayuwa take tare da tarbiya.
Idan aka ci gaba da samun masu kulawa da marayu kamar wannan, abin kan iya kawar da duk wata matsala da ake ganin rashin kula da su kan iya haifarwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Abdullahi Muhammad Sani daga bososin Kawa. Abinda zan iya cewa akan harkar tsaro, gaskiyar magana a Niger dai kan kasawa ta gwamnatin jihar Niger, saboda bayyuwa a matsayinka na gwamna kana shugaban tsaro ce baka ma zama a jihar bare ka san me matsalar da ke damun jihar. Kullum baka nan baka can, akwai gwamnati da muke gani suna ba da kyakkyawan misali. Yanzu gwamna irin zulum kowa tana kokari wajen harkar tsaro, kullum yana nan sanar da abu ya faru bam za ka ganshi. Amma gwamnati Musa Yabo sama da kwana uku bai ma dawo gare ba zai je wajen ya ga me faru. In dai maganar gaskiya ake a Niger akwai kasa kwarai da gaske ta gwamnatin jihar.
Sunana Abubakar Ladan. Abinda nake ba gwamnatin tarayya shawara akan wannan abin da shafi sha'anin tsaro, a gaskiya shugaban kasa da mataimakansa su tsaya tsakanin su da Allah su gaya kawo kansu gaskiya, a cire duk wani son zuciya, a faɗi abin da yake na gaskiya, kuma duk wanda yake da hannu a ciki to gwamnati ta fito ta yi al'umma bayani a sani. Wannan zai ƙara taimaka mana, kuma su waɗanda suke yi su san an sani, zai kame hannunsu, ba za su gabar abin da suke yi ba.
Yau jihar Niger Najeriya za mu ji wacce gwamnata Abubakar Sani Bello, duk da cewa ɗan jam'iyyar APC ce ta shugaba Muhammadu Buhari, ya fito kwanan baya ɓalo-ɓalo yana zage shugaban ƙasar da cewa sam baya tafuka komai wajen tallafawa ita jihar Niger ɗin a fafacikar da take da mutanen da ke yawan kai mata hare-hare. Wataƙila za ku tuna cewa a kwanakin baya ma an ba da rahoton cewa 'yan Boko Haram sun je sun tada tutuci a kan wasu garuruwa da ƙauyuka da wannan jiha ɗin. To dangane da wannan ne wakilin mu da ke cin mu na Mustapha Nasiru Batare shirya mana muhawara mai ƙarfin gaske tsakanin wasu manyan kusoshin 'yan siyasa na wannan jihar, wadda za ku ji sunayensu yanzu nan ba da daɗewa ko ba tare da ɓata lokaci ba. Sashi Mustapha Nasiru Batare.
To masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kai tsaye muna tare da sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, wato Alhaji Ahmed Ibrahim Matane. Sannan kuma a gefe guda muna tare da dan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin Sulaja, Gurara da kuma Tafa, wato Honorable Abubakar Lado Sulaja. Masu girma, muna muku barka da shigowa wannan tattaunawa.
To masha Allah, barka ga dai, barka da zuwa.
Na'am. To bari mu fara ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu fara da sakataren gwamnatin jihar Niger. Mai girma SSG, yan kwanakin nan an ambato gwamna Abubakar Sani Bello yana yin korafi akan rashin samun taimako na musamman daga gwamnatin tarayyar Najeriya akan magance matsalar tsaro, bayan da ya bayyana cewa yan kungiyar Boko Haram ma sun kafa tutar su a wasu yankuna na jihar Niger. Yi mana ƙarin haske, shin da gaske ne ma gwamnan ya yi wannan korafi kuma akwai Boko Haram ɗin a jihar Niger?
Kamar yadda kai bayani haka maganan take, kusan shekara biyu kenan kowa ya san halin da ake muka shiga ciki na maganan tsaro.
Na'am.
Najeriya gaba daya, kuma Arewa gaba daya, da Niger, kowa ya san maganan tsaron da aka shiga. To mu na mu ya tsananta ne saboda yawan kasa da muke da shi da kuma muna iyaka da jihohi kamar na Zamfara da Kebbi da Kaduna sannan kuma ta yamma Nasarawa Kogi da sauransu.
Da
abin da ke kuma shi ne mun sha fafatawa yau da ga an shiga wannan ƙananan hukumomi an kashe mutane an kwashi dukiyoyinsu an kwashe musu dabbobi haka kuma wanda za a kwasa da a neman fansa a fi ba a iyaka. Gwamnatin jihar Niger ta ci ta kokarinta mai girma zona ya ce ya ga shugaban ƙasa ba su dai ba su bi ba ya ga shugabannin jami'an tsaro wato su inspector general police da chief of army staff chief of air staff da sauransu dai. An shayar wannan amma abin karuwa yake kullum.
Kuma
abinda ka sani ne an kwashe muna yara a kadara akwai ko suna taso daga Rishau tana zuwa a nan Zungeru da rana aka tsare da aka kwashe wannan mutane fiye da mutane 50.
To bari mu koma
abin da ke faruwa shi ne kuma abin da ya kamata mutane su gani tabbatin bisa ɗari na jama'anmu da ke karkara ba su da tsaro na police ba su tsaro da soja ba su da komai to saboda kai idan yan sa'a nan suka shiga wuraren nan sai abin da su gida musu kai.
Na'am to amma yazaji bari mu koma bangaren shi honorable Lado honorable Abubakar Lado Silaja ko cikin makon nan da ya gabata ka yi wata magana cewa shi gwamnatin jihar Niger bai taba tuntuɓar ku ba akan ku ba shi shawara game da matsalar tsaron nan me yasa kai wannan magana sannan a bangare guda ita kanta gwamnatin tarayya me yasa ake samun jinkiri daga wajenta wajen kawo tallafi akan matsalar tsaron nan a jihar Niger.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim mallam Nasiru kamar yadda kai bayani da farko mun ji bayani da shi mai girma gona yayi a madadin gwamnatin jihar Niger inda yake ƙorafi da nuna cewa ita gwamnatin tarayya babu wani agaji na musamman da ta kawo mata shekaru biyu da suka wuce dangane da abin da ya shafi al'amarin tsaro a jihar Niger. To ba wannan ba shi bane karo na farko ba wannan kusan shi da wani cema karo na biyu da muka ji wannan ƙorafi wanda a hali na gaskiya idan za a tsaya mu dubi wannan al'amari mun san cewa al'amarin tsaro a ƙasar nan alhamdulillah za mu ce idan muka yi la'akari da irin abubuwa da muka gani a shekara ta 2011 zuwa 2014 wanda kai karantar karmala Nasiru kasan cewa tafiya a jihar Niger ya kasance cikin ɗarɗar ganin yadda irin bama-bamai suke tashi a wannan lokaci alhamdulillah shugaban ƙasa malam Muhammadu Buhari da ya zo kan mulki a shekara ta 2015 ya yi alƙawarin Allah ya soya yadda za a haɗa kai a kuma inganta tsaro ta yadda wannan al'amari zai zama tarihi. Yau kusan za mu ce alhamdulillah an cimma nasara akan wannan kujeri na shugaban Muhammadu Buhari. To amma a wayi gari a ce gwamnatin jihar Niger ta fito da ya ƙorafi akan cewa ba a ba ta tallafi na musamman daga gwamnatin jihar daga gwamnatin tarayya. To a wannan ɓangaren mun ina ganin cewa ba a ba gwamnatin tarayya adalci ba idan aka ce tallafi to ai sai a fito a faɗi kamar wani irin tallafi ne ba a ba su ba shin babu sojoji ne a jihar Niger babu ƴan sanda ne a jihar Niger babu jami'an SSS ne a jihar Niger wanda suke tattaro bayanan sirri sa'annan kuma babu stakeholders ne wato masu ruwa da fita a jihar Niger wanda za a zauna da su a ce yau an tattauna da mai da yadda za a kulluma wannan al'amarin kafin a ce ya fitara. Idan ka dubi abin da ke faruwa a jihar Zamfara da abin da ke faruwa a jihar Kaduna za ka ce jihar Niger ma ba a yin komai. Ina fata ka fita abin da ke nufi amma ku daidai da rana ɗaya bayan tsammanin akwai randa na ji ko gonan jihar Zamfara ko gonan jihar Kaduna yana ƙorafin cewa gwamnatin tarayya ba ta ba da tallafi ba. Na yi bayanin cewa ni a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Sule Jagora da Safa babu rana ɗaya da aka gayyace mu a matsayinmu na caucus mun 13 sanatoci guda 3 na APC da ɗan majalisu guda 10 na APC a ce mu zo mu zauna da sarakuna da masu ruwa da tsaki da janarorin sojoji da muke da su jihar Niger a jan ya za a dullu mu wannan al'amarin. Shugaban mu a matsayinmu na ɗan majalisu mun yi kakafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya aburbi wannan kashafin kuɗi domin tsaro a ƙasar nan ma jami'an sojoji da SSS da ƴan sanda kuma ina mai tabbatar ma da cewa waɗannan kuɗaɗe ana ba su gwargwado kuma suna ba da shi gwargwado saboda haka nan tallafi na musamman a fito a ce wai ba
Na'am to bari ku koma mai girma SSG akwai batun lokacin da aka sace daliban kagara da kuma passenger bus da ma sauran harare da aka samu aka kai a jihar Niger a wani tallafi kuka samu akan waɗannan abubuwa daga ita gwamnatin tarayya
to na farko da aka bari magana abinda shi na da su da yake magana wanda yake shi yana hotuntan wayannan dukkan gamas na shi guda uku kuma na tabbata da duk su da yana cikin Niger yana cikin Nigeria honorable na duk su da ba sai an fada masa ba abinda yake faruwa da mutumin halin tsaro maganar tsaro ba maganar siyasa ba ne maganar tsaro ta wuce maganar siyasa maganar tsaro akwai wanda ke abin da ya shafi rayuwa ne ya shafi ya shafi jikin jama'a idan na fara maka lissafi tun lokacin da wayannan abubuwan suke faruwa da wahalhalun da jihar Niger take ta shiga ciki da abin da gwamnan jihar Niger ya yi na tsaron kanshi da kuma saduwa da wayanda ya kamata ba za a ce wai duk ya fito yanzu ya yi magana kamar ya manta da waɗansu abubuwan da suka gudana a baya ba ne.
Shan kashi na farko na wannan muhawara da muka soma dangane da harkar rashin tsaro a jihar Niger da kuma wasu jihohi na arewacin Najeriya idan Allah ya kamu mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba da shi korafin da shi dan majalisar wakilai yake na cewa shi me yasa sai a jihar sa kawai ake wa shugaban kasa Muhammadu Buhari korafin baya tafuka komai na talabawa yace baya jin ana irin wannan korafi a jihohi da ke fama da irin wannan matsalan irin su Zamfara Katsina Sokoto da dai sauransu yanzu a madadin su bakin namu wannan rabon Abubakar Lado su diga da kuma shi sakataren gwamnatin jihar Niger dan Alhaji Ahmad Ibrahim Mutani sannan musamman da shi Mustapha Nasiru Batsari da kuma Grace Ade da Abdul Tahir Amr Shirin Ali Mustapha Sokoto ne a Washington DC ku huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban la takaice kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan 5 da take bin Sudan haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukar nauyi wanda ke auna tsarin demokradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus baban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar China da yake sanar da ƙarin matakan da Amurka ke ɗauka na taimakawa duniya ta yaki annobar coronavirus shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa kasar za ta aike da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa kasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni muna buƙatar mu taimaka wa duniya ta yaki wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin ƙasar mu kana mu yi abin da ya dace na taimaka wa sauran mutane in ji Biden a wani jawabinsa a fadar White House a ƙarshe barakar da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi akan ci gaba da ikirari da yake yi na yi masa magudin zaɓe da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi aka tsige 'yar majalisa Liz Cheney akan mukaminta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada kuri'ar tsige Trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan Democrats sun sace masa zaɓe ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazan jiya su 100 suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wanda za ta sake maida hankali akan aƙidar ra'ayin mazan jiyan da aka kafa jam'iyyar da ita
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu Amadu Babe ya kuma makeri da yace ne gabatarwa sai kuma Chubahiro Jodne da ya bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.